إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة نصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 15 ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da 25 ga watan Yuli shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci Masjidu Dani Dauda wanda ke nambar 39 Yakubu Avenue Dora da Galadima Road Angwari Miji Arewa Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin mako a cikin littafin Allah Subhanahu wa Ta'ala inda muka karkare suratul naba'i a wannan tafsiri na wannan mako a majalisin karatun wannan tafsiri wannan shine majalisi na 5 yau da izinin Allah za mu tashi a sabon sura wato ita ce suratul nazi'at inda Allah madaukaki yake cewa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
سورة النازعات سورة وتتكي مكية إذا أنت مكية ita ce surar da Allah ya saukawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana Makka kafin ya tafi Madina. Wannan sura tana da ayoyi 46 kuma a cikin al'ada wanda Ubangiji ya daura al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kansa a cikin surorin Makka, yawanci surorin Makka suna bayani ne akan kiyama. Dalili mutanen Makka sun karyata kiyama, suna ganin kaman tatsuniya ce samun kiyama. Allah ya yawaita ambatan kiyama saboda ta tabbatar musu da cewa wannan fa abun gaskiya ne ba ƙarya bane. Na biyu, a cikin al'adan surorin Makka za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan kausasa magana saboda Quraishawa sun yi tutsu, sun yi girman kai, sun kafe akan kin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai dai a cikin wannan sura akwai wani abu da ya dan sha daban daga cikin ka'idojin da malaman ulumul Qur'an suka ambata. Yawanci surorin Madina za ka ga ana bada kissa wani lokaci, kuma yana bada ayoyi ne akan ahkam, hukunce-hukunce. Makka suran tauhidi Allah ke karantar da mutane su san Allah, don in aka san Allah to abu ne mai sauki wajen bautatawa Allah. In ko ba a san Allah ba, duk saukin ibada zai ga kaman Kaduna aka narka aka daura masa a kai, zai ji nauyi, ba zai iya aiwatar da su ba. Sai Allah ya bada labarin Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Ina fata an gane kuma hikimar da ke ciki don ƙarfafa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma al'ummansa wanda za su zo daga baya. Saboda idan aka tutsu wajen da'awa, musamman malami ko ɗalibin ilimi yana kiran mutane, ba abun mamaki ba ne annaba wanda suka fi ta tsoron Allah, wanda jimbe tsoron Allah a zamaninsu ta dalilinsu ya same shi, ga irin jaraba wanda suka samu. Idan in kai ka samu, kar ka damu, sai ka ga naka da sauki ne akan nasu. Na biyu, ƙara ƙarfafa maka harka taka ta da'awa da kuma rayuwa, saboda ga waɗanda suka fi kowa daraja a wurin Allah ga irin jarabawan da Allah ya musu. To dan ni ko kai Allah ya jarabce mu a rayuwa, to menene a ciki? Da an yi wa waɗanda suka fi mu alkhairi. Wannan yana daga cikin abin da wannan sura ta kunsa. Allah maɗaukaki da ya kira ta suratul Nazi'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da al'ummansa, sai ya nuna kenan saƙo ne daga Allah aka kira ta da suna kasa, wato An-Nazi'a. Surori na Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kira su da sunansu saboda wani dalili da ke ciki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ishara a cikin wata aya. Kaga wannan ya fara ne daga farkon gabas surar. Kuma Nazi'a, abinda ake nufi da Nazi'a shine a fizje abu da karfi, shine ake kira An-Nazi'u, a ja abu da karfi, wanda ke jikinsa ko yake rike da abin ya rike shi gam, wanda kuma zai fizga ya fi shi karfi, wato zai ja shi da karfin mala'i. To wannan ishara ce yanda ake zare ran kafiri ko mushriki ko kuma mutum musulmi ne sa'awa Allah da dokokinsa. In za a zare ransa a lokacin da zai bar duniya, to yanda ake fizge abu a hannun mutum mai karfi, wanda ya fi shi karfi ya ja, kaga kuwa da karfi za a ja, to haka ake jan ran wanda ya saba wa dokar Allah. Allah ka kiyaye mu, Allah kuma ka tsare mu. Saboda haka Allah ya yi rantsuwa ya ce wan-nazi'ati gharqa, sai Allah ya fara da wawun anan, wawul qasmi ne, rantsuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, ya ce na rantse da mala'iku wanda suke fizgar ran wanda ya saba wa dokar Allah, shine wan-nazi'at. An-nazi'at wato mala'ikun da suke zare rai, kuma ba mutum ɗaya bane, ba biyu bane, suna da yawa masu zare rai a jikin mutum. Saboda rai yana fantsama ne a jikin ɗan adam, to lokacin da za a zare shi, kowace gaba akwai mala'ikun da suke aikin jawo wannan ran a jikin ɗan adam. Ana jawo shi har a kai inda za a tattaro ran gabaki ɗayansa a wuri ɗaya. To mala'ikan ƙarshe da zai zare ran, to shi ne zai bincika ran ya fitar da shi daga jikin wannan mutum. Shi ne hadisin Bara'u ɗan Azib, wanda إمام أبو داود لإمام نسائي لإمام ابن ماجه لإمام الترمذي سر رويتوسا حديثي نمي أو كسن شافي أوكو أزان الله صلى الله عليه وسلم يكي بيان يندأك زار الرم مسلمي لكما يندأك زار رم فاتكي كافري مشركي منافكي manzo Allah din yayi bayani muhallin shaida a cikin safan shine idan aka zo zare ran wanda yake fasiki ne ko munafiki ko mushriki ran zai watsu a jikin sa yace saboda zai firgita mala'ikan da zai zare ran sai yace ya ayyatu an-nafsul khabitha yace wannan mummuran ran اخرجي ورب غضبان غير راض تودا جيكين wannan mutumin ubangiji na fushi dake ba ya yadda dake bane yace yana fadin haka sai ran ta fantsama a jikin mutum ta watsu wannan mala'ikan sai ya fujiran sai manzo Allah ya kwatanta shi yace yanda idan aka jika auduga da ruwa yana jikin aya na karfe kaga ba karamin fusga zai ba sannan a cire shi ko yace to haka mala'ikan nan zai fujiran wannan mutumin da za a zare ran wanda yake fasiki ne ko kafiri da shi ko munafiki da shi ko mushriki yace ana fujiran akwai mala'iku da za su zo su kun bakake wuluk maddal basar yace za su tsaya su yi layi iya ganin mutum wannan mutumin da za a zare ran iya ganin sa mala'ikun nan za su zo wa fi yadihim jindilun a hannunsu akwai tsamma da za a sa wannan ran da za a cire a jikin wannan ɗan adam yace ran wannan tsumman ya fi kowane abu muni da wari da tsoyi da hamani kagai ba abin da ya kai gawan dan adam wari ko to wannan ran ko kuma hankacin din da za a daura ran akai duk duniya saboda warin sa daga kafa har sama mala'ikun sama suna jin tsoyin sa ba ku san ba karamin wari yake ba ana zari ran sai ba za su bar wannan ran a hannun mala'ikan da ya zare wannan ran daidai da kyaftawan ido ba sai su karfa sai su daura akan wannan tsumman sai a tashi da shi sama a lokacin arga an zari rai mutane na kukawa ne ya tafi ana tafiya da shi sama duk mala'ikun sama sai su fara neman tsirin Allah daga wannan ran sai su ce ma hadhihi ruhul khabitha wai wani irin mummunan rai ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yuzkaru bi aswa ismihi sai a ambace shi da mafi munin sunansa ayu qalu fulan yana da gani sai a ce kaka ne shi kenan wannan sunan saboda ya mutu zaman da sunan wani musulmi ne amma in ba ka kira shi da gani din nan ba ba za a gane waye kake nufi ba to da wannan sunan za a kira shi da shi sai mala'iku su ce ya Allah kada ka sa a biyo da wannan mummunan ran ta kofarmu kowane mala'ika a saba yana roƙon Allah ana tafiya da ran lokacin kuma ana masa wanka ana kaiwa sama ta farko sai Allah ya ce sai Allah ya shelanta ya ce an kazzaba abdi bawa na dinnan da aka dago ran shi zuwa sama ya kare su ubangiji warji'uhu ila al-ard ku dawo da shi doran ƙasa fa inni wa'adtuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra na musu alƙawali daga cikin ta na halice su kuma a cikin ta zan maida su kuma daga cikin ta zan fitar da su wani lokaci na daban shine kiyama shine sai manzo Allah ce ya karanto wa man yushrik billahi fa annama kharra min as-samaa فتخطفه الطير او تحوي به الريح في مكان سحيق او من مكان سحيق اذا كانت wannan ayar cewa duk wanda yayi tarayya da ubangiji annama kharra min as-sama ita ce mutumin ne da ya fado daga sama takhfafuhu tsayin tsuntsaye su zunga yafutansa au tahwihihi rih ko kuma iska ta kado shi din makanin suke ai daga wuri ne nisa ai amisin mala'ikun nan da suka dajaransa zuwa sama manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam yace ba za su rako shi zuwa ƙasa ba sai a sako ran sai fado daga sama wiyam je hoshi lokacin kuma ana sashi a kabari sai ran ya fado jikinsa daga nan zalla ya karanto wa man yushrik billah duk wanda ya tarayya da ubangiji har ya karanto wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat ai ba za su shiga aljanna ba har sai ranan da raƙumi ya iya shiga ramin allura kaga ba ranan kenan ko to wanda ya shirka ce haka Allah ya ce duk wanda ya shirka da ubangiji kada la tufattahu lahum abwabus sama kofofin sama ba za a buɗe ba shine da yasa da aka tafi saman mala'ikun sama kowa ya ce me kada a biyo da kofarsa ta wajen shine wannan naji'at din ina fata an gane ana fado da shi yana shiga jikinsa sai mala'iku biyu su zo muntarun wa nakirun fayujlisanihi sai su zaunar da shi fayaqulani lahu sai su ce masa man rabbuk waye ubangijinsa sai ce ha ha la adri wayo wayo ke sani ba fayaqulani lahu sai su ce masa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me zaka ce dangane da wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku manzo Allah ce fala yahtaji lismihi ko sunan manzo Allah ba zai tuna ba musulmi ne ba ake magana ba ana maganan kafiri bane anan musulmi ake magana fa yuqalu lahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce sai a ce mai to annabi muhammad ake nufi sai ce ha ha la adri wayo wayo bai sani ba fa yuqalu lahu sai a ce masa wa ma dinuk me addinin ka sai ce ha ha la adri wayo wayo bai sani ba fa yuqalu lahu la da'ita wa la talauta baka sani ba kuma baka karanta ba فيضربانه في قفاه سيس مس كرمن دوكا كيسا فيصيح صيحة مزالاشي سي يقودي كوري يئيه يسمعه كل شيء إلا ثقلين abin da ke duniya zai ji karan da kudin da wannan mutumin yake yi da ihu da ce banda mutane biyu da mutum da aljani mazala ce walau sami'u la su'iqu da mutum da aljani za su ji wato kudin da wannan mutumin yake kake za su suma saboda bala'in tsoro to shine Allah ya rantsi da wa'adan mala'ikun wan nazi'ati gharqa na rantse da mala'ikun da suke fizzar rai kamar shakewa shi ne gharqan saboda gharqa ne bi ma'ana nitsewa in mutum ya nitse a cikin ruwa me ke faruwa da shi kai shakewa yake yi ko ya mutu to wannan yanda za a zare ransa haka za a masa wannan fasiki da kafiri da munafiki da mushriki haka ake zare ransa sai ce والناشطات نشطا وان عبد الله بن مسعود ده عبد الله بن عباس ده مسروق ده سعيد بن جبير التابعي ده بقوه سنن تفسيري ده ابو صالح ده ابو الضحى ده امام سدي كان سن فسر wannan ayar annazi'ati wan nazi'ati gharqa ki wa ana nufum mala'iku ne wanda suke zaran ran fasiki ko kafiri ko fajiri ko munafiki ko kuma mushriki Allah ka kare mu Allah kuma ka kiyashe mu daga irin wannan mummunan makomar sai Allah ya ce wan nashifati nashfa sai Allah ya kara yin rantsuwa yace na rantse da mala'ikun da suke zarar ran mumini cikin nishadi. Kagan ana nishadi ai sai ayi ma baka sani ba ko? Kai aikin da kila na awa uku ne amma saboda nishadi sai ka ji shi lafiya lau baka ci komai a jikinka ba. To haka Allah zai zari ran muminai Allah ka samu cikin su. To shine hadisin har ila yau wancan hadisin yace ammal mu'min shi mumini a lokacin da za a zare ran sai an nuna masa kujeransa na wuta tukunna. Kaga can sai daga kai ya kalla sai ga kujeransa ne a wuta gidansa na wutar jahannama hadda nambobin gidansa kama a duniya ba muna da nambobi a gidanmu ba. To haka a gidansa na wuta akwai dukkan mu nan ba wanda bai da gida a wutar jahannama kuma dukkan mu nan ba wanda bai da gida a aljanna. Kowane mutum da musulmi da wanda ba musulmi ba gida biyu ne Allah ya rubuta wa kowa a cikin mu. Haka manzo Allah yace mu musulmai idan muka mutu muka yi aikin aljanna gida zai cika. To ragowan kafiran da aka ba su aka rubuta musu gidansu na aljanna kaga su ba su yi musulunci ba balle su yi aikin da zai kai su aljanna musulmai sai su gaje wa'annan gidan. Gidan musulman da kuma suka shiga aljanna su kuma kafirai sai su maye gurbinsu a wurin. Haka manzo Allah yace hadisin nan a cikin Bukhari da Muslim. Ina fata an gane. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a nuna masa sai a ce to duba nan sai ya daga kai sai ya kalla sai a ce to ga gidanka can na aljanna. To a wannan lokaci sai ya yi kwadayin riskan Ubangiji da an nuna mai gidansa. To me yasa kake tsoron dama mutuwa kai zama da baka san me makomarka ba? Sai ya kaunaci azare ran sai Allah ya ji dadin aikin da yi sai a zare ransa a hankali sai a zare shi. Daga Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwatanta shi kamar yadda ake zare wato zare a bakin allura cikin sauki ko sai ba wani abun nan shuk za a zare ransa Allah ka samu cikin shi. To shi ne sai manzo Allah ya ce in aka zare ran ana zare ran mala'ikun da za su zo kafin a zare ran sai ce bibun kurare ne sal majjal basar iya ganinka kai da za a zare ran haka za ka gansu. Kowa na gefe amma ba zai gani ba shine falaula ila idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun sai Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. A lokacin da rai ya kai makoshi wa antum hina idhin tanzurun Allah ce a lokacin ku kuma kuna kallon ɗan uwanku kuna hankalinku ya dawo zuwa gare sa kuna tunani Allah sarki wani yanzu zai tafi ko wani ba lafiya an damu in uba ne ana kuka duk hankali ya tashi akan sa. Sai Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi mu muka fi kusanci zuwa gare sa walakin la tubsirun sai dai ku ba kwa gani. To mala'iku ake dubi mala'ikun da za su zare ran mumini a wannan lokaci zai gansu ana zare ran shi mala'ikan da zai zare ran sai ce ya ayyatuhan nafsu mutmainna ya ce wannan rai na tsatsa khuruji hamida ki fito cikin godiyar Allah wa rabbuna radin ghairu ghadban Allah ya yadda da ke bai yi fushi da ke ba. Manzo Allah ce sai a zare ran a hankali shine wannashiqati nashfa mala'ikun da suke zare ran mumini cikin nishadi za a zare ran shi ka manzo Allah ce zaka ga jiki a goshin mumini da za a zare ran duk mutumin da kaga ya mutu kaga akwai jiki wato gumi a goshin sa kai sujada ka gode wa Allah wannan mutumin insha Allah zai shiga aljanna. Da haka manzo Allah ce mumini ana zare ran sa da gumi a goshin sa alama ce ta mutumin kirki. An kada ka je ka gani ka ce wani fa ya sha wuya fa fa ka hango min yake a'a alama mutum ka san mutanen mu za ka ji ce anya wani kuwa akwai labari na alkhairi kuwa ina fata an gane. To goshin sa zaka ga akwai jibi shine Allah ya rantse da irin wa'annan mala'iku yace ana zari ran su ko wannan mala'ikun ba za su bita a hannun mala'ikan da ya zari rai ba daidai da kattawan ido sai su fita sai su saka wannan wato hankacin da za a zo da shi mai kamshi, Allah ce duk duniya ba abin da ya kai shi kamshi, tun daga ƙasa har zuwa sama ta duniya, ko ina ya buɗe da kamshi, sai mala'iku na sama a farko suna tambaya, ma hadhihi ruhu tayyiba, kai wani rai ne wannan na tsafta, mai tsafta, mai kamshi, sai a ce manzala ce fa yuzkaru bi ahsani ismihi, sai ya ambace shi da mafi kyawun sunansa. Kaga kenan nan illan mutum ya sawa kansa suna mummuna, kaga can an jingina mai mummuna ko wannan shi kuma an jingina mai me kyakkyawa. Kowane mala'ika a sama sai ya roki Allah, ya Allah ka sa a biyo da wannan ran ta hannuna ta kofana. Kowanne zai dinga roƙon Allah, ana zuwa da ran sama, Allah ce an saddaqa abdi, bawana yayi gaskiya da ya rayu wasa a duniya. Faktubuhu fi illiyin, ku rubuta shi a cikin ƴan aljanna. Warji'uhu ila al-ard, ku dawo da shi duniya. Kasa fa inni wa'adtuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, saboda na musu alƙawali daga cikinta na halicce su, a cikinta zan mai da su, kuma daga cikinta zan fitar da su wani lokaci na daban. Mala'ikun nan sai su rako wannan ran, ana tahowa da shi a lokacin kai kuma an ɗaura ka a makara, ana tafiya da kai, ana tafiya da kai, za a kai ka ina, za a kai ka makabarta. Lokacin da za a maka sallah ana nan ana tahowa da ranka, ana rako ka, mala'ikun suna rako shi har sai an zo da shi bakin kabari, a shigar da shi a hankali. Wancan ka ku manta an sako ran ne daga sama, aka je hoshi. Wannan kuma ana tarairayen ran ne, ana taho da shi, saboda ya ɓata lokacinsa a duniya ya bautata wa Allah. Shi kuma wancan ne ya ɓata lokacinsa wajen ɗanɗele da saba wa dokar Allah. To saboda haka ta ina zai samu gata, saboda haka aka sako shi daga sama. Wannan kuma inda ya ɗauki lokaci ya wahalar da kansa, ya tsaya ya jajirce, in mai dukiya ne ya yi amfani da dukiyarsa kaman baya ƙaunar dukiyar, ya yi aikin Allah da shi. In kuma talaka ne, duk da talaucinsa ya tsaya tsayin daka, ya bautata wa Allah gwargwadon abin da zai iya yi na ibada. To Allah ga ranar sakamako, sai a rako ran a hankali. Kaga lokacin da za a zare ran an yi shi cikin nishaɗi ko? To haka lokacin da za a dawo da ran jikinsa cikin nishaɗi, za a taho ana ba shi labari a hankali a hankali, har a zo ana sa shi a kabari, sai su saki ran sai ya shiga jikinsa. Shi ne wannashiqati nashta. Allah ya rantse da mala'ikun da suke zare ran mumini cikin nishaɗi. Wannan bayani haka Abdullahi ɗan Abbasin ya fassara a shi kamar yadda Imam Tabari ya ambace shi a cikin tafsirinsa, haka Imam Ibn Kathir a ƙarƙashin wannan ayar, cewa Abdullahi ɗan Abbas ya ce wannashiqati ay ya'ni al mala'ika, mala'iku ake nufi, wanda taqbidu arwahul mu'minin bi nishatin, wanda suke karɓar rayukan mu'minai cikin nishaɗi. Allah ya rantse, Allah yana da iko ya rantse da komai, amma ɗan adam da aljani ba yi da hurumin ya rantse sai da Allah kaɗai. Ko zai ce wallahi, ko zai ce billahi, ko ya ce tallahi. Wannan duk wanda ka ce rantsuwa ne, in ka ce tallahi ka rantse da Allah, in ka ce wallahi ka rantse da Allah, in ka ce billahi ka rantse da Allah. Amma babu inda ake haɗa wannan rantsuwan sai a Najeriya. Wallahi tallahi billahi lazi, sai ya ƙara maka da la ilaha illa huwa, kaza ne. Kuma wallahi in ka duba ƙarya yake. Kowane guda ɗaya fa ba abun wasa ba ne, amma ya narka rantsuwan guda uku, ya ƙara da kuma kalmatu tauhid, amma kuma ya rantsi akan ƙarya. To sai ɗan Najeriya shi ke wannan ƙarya. Allah ka shirya da mu. Allah maɗaukaki ya ce wassabihati sabha, Allah kuma yake rantsewa da mala'iku, kaga rantsuwa na uku kenan. Ya rantse da mala'iku waɗanda suke tasbihi, suke tasbihi wajen yabon Allah, da girmama Ubangiji, kuma suke yawo duk inda ake ambatan Allah, suke fafutukan neman mutanen da suke irin wannan. Yanzu da karatu muke yi ba, to akwai wasu mala'iku da Allah ya halicce su a duniya, wato da ya yi su su aikin su a duniya ne, wato primary assignment ɗinsu shine duk inda ake karatu irin wannan da makamancin haka, duk abin da ke da alaka da Ubangiji su je wurin su je su abinda assignment ɗin da Allah ya ba su kenan, su je su rubuta duk waɗanda suke wannan wuri, suke halartar wannan wuri. Suna zuwa manzo Allah ce sai su zagaye mutanen nan gabaki ɗaya. Yanzu ba gashi muna cikin masallaci ba, manzo Allah ce za su zagaye mu ne gabaki ɗaya, daga nan har zuwa saman duniya za su lullube mu. Sai Allah ya sa maka natsuwa, sannan Allah ya lullube ka da rahama. Ana gama karatun sai su nannaɗe fayil ɗinsu sai su tafi. Sai Allah ya ce kaifa taraktum ibadi, ya kuka bar bayina? Sai su ce ya Allah, mun basu suna ƙaunar rahamarka kuma suna jin tsoron azabarka. Sai Allah ya ce shin sun ga aljanna? Sai mala'ikun su ce a'a. Sai Allah ya tambaye su me kuke gani inda sun ga aljanna? Sai mala'iku su ce ai sai sun fi kowa jajircewa wajen hidima don su samu wannan aljanna. Sai ce sun ga wutana da suke neman tsari na daga wuta? Sai mala'iku su ce a'a. Sai Allah ya ce me kuke gani da sun ga wutan? Sai mala'iku su ce sai sun fi kowa nisan kan abin da zai sa Allah ya fushi da su balle ya jefa su wuta. Sai Allah ya ce inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Sai Allah ya ce kai ina shaida muku na yafe musu duka. Sai wani mala'ika ya ce ya rab, ya Allah, fihim fulanun, a cikin mutanen nan fa akwai wani ba karatu ya kawo shi ba, me ya kawo shi? Yana da appointment ne da Alhaji wane ko wane, to ya hukuncinsa shi? Sai Allah ce bihi qad ghafartu lahu, shi ma na yafe masa. Ummul qawm la yashqa bihim jalisuhum, duk mutumin da ya zauna wurin da ake ambatan Allah baya taɗewa, saboda haka shi ma na yafe masa. Kaga raɓan mutanen kirki, kaga abin da ya jawo maka ko? Ita gidan giya ne kuma fa, kaga duk shi ma ya fara ciki ko? Kaga wannan shi ne amfanin zuwa inda za a karantar da kai Allah, ka samu yardan Allah, kuma ka samu natsuwa, gashi kuma ka samu lada, kuma ba ka yi asara ba. Wani irin ka yana nan yana harkokinsa na rayuwar duniya, kuma abin da Allah ya rubuta zai same shi, don ya fita ɗin nan ba lallai ba ne same shi a wannan lokacin. Ina fata an gane. Allah ka shirya da mu. Shi ta Allah ya rantse da waɗannan mala'iku wanda suke tasbihi. Shi ta Abdullahi ɗan Mas'udin ya ce su ne mala'iku, kamar yadda Imam Suyuti ya fitar da shi a cikin Durrul Mansub nasa, haka kuma Imam Ibn Kathir, haka Imam Tabari, haka Imam wato Qurtubi a ƙarƙashin wannan aya, haka kuma na farko daga Ali bin Abi Talib da kuma Mujahid da Sa'id bin Jubair da Abu Salih, kankwacin wannan maganar cewa su ne mala'iku wanda suke tasbihi kuma suke bibiyan inda ake ambatan Allah, saboda tasbihi ɗinnan da suke gani kowa na tasbihi, hatta wanda ba musulmai ba, shine ake kira tasbihu bi lisanil hal wa tasbihu bi lisanil maqal. Tasbihu bi lisanil hal, tasbihi da halin ɗan adam, musulmi ko ba musulmi ba, wannan kowa na yi, hatta rigan da ke jikinka yana tasbihi. Wa in bi shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah ce babu wani abu a doron ƙasa face yana yi wa Allah tasbihi, sai dai ni da kai ba ma fahimtar tasbihin da yake yi wa Allah. Kaga fitilin nan su ma suna tasbihi, kaga bangon nan shi ma yana tasbihi, kalsin nan shi ma yana tasbihi, tufafin da ke jikinka yana tasbihi, hular da ka sa yana tasbihi, kai kudin da ke aljihunka yana tasbihi, agogonka, wayarka ma tana tasbihi, komai da ka sani a doron ƙasa Allah ya ce yana wa Allah tasbihi, sai dai ni a kai ba mu san da suke wa tasbihi ba sai Allah ko? haka ma dabbobi duk suna tasbihi amma ni da kaba musayin da suke tasbihi ba wannan shine ake kira at-tasbihu bi lisan al-hal amma at-tasbihu bi lisan al-maqam ba wanda ke yin sa sai mumini kaga tufafinka ba manzo Allah ya karantar da kai ba in mutun ya sa saban kaya kace ni tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahida kaga kenan me wa ish hamidan kaga kenan me kana godewa Allah tufafin makaran kanta kana fata an gane shi yasa kace kai rayuwa cikin godiyar Allah saboda tana tasbihi yanda Allah ya tsara mata to at-tasbih bi lisan al-maqal babu wanda ke yin sa sai mumini shi yasa manzo Allah ce kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim wannan shine hadisin karshe da Imam al-Bukhari ya rufe sahihin sa da shi ya fara da innal a'malu bin niyyat sannan ya kare da wannan hadisin cewa akwai kalmomi guda biyu khafifatan masu sauki thaqilatani fil mizan amma masu nauyi a mizanin rubuta aikin ka na lada a duniya da lahira ثقيلتان في الميزان أن حبيبتان إلى الرحمن ألا ينام مقرا سوى أنن كالمومن شيني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انتشي سبحان الله وبحمده ألا ما قونا ونن كما انتشي سبحان الله العظيم ألا ينام سنصر ذي كرامة درجة دمتعي أولا الله سبحانه وتعالى فقائب كي أثار بكم ina fata an gane to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsa da waɗannan mala'ikun da suke tasbihi Allah madaukaki ya ƙara rantsewa sai ce fasabiqati sabqa na rantsa da mala'ikun da suke rige-rige wajen ɗaukar ayyukan mumini suna kai shi zuwa ga ina suna kai shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala وصبح حكى علي بن أبي طالب ده مسروق ده مجاهد ده أبو صالح ده حسن البصري بس سنشي أبن ده أكي نفي ده ونن آير شيني ملائكو كمريان ده إمام قرطبي يكاوس أتكين تفسير انسا هنا فاتا من داني حكى كما إمام ابن كثير ما يكاوس أتكين تفسير انسا حكى إمام الطبري حكى إمام البغوي أتكين معالم التنزيل ماتا حكى تشن ونن آير kan cewa su ne mala'ikun da suke rige-rige wajen ɗaukar ayyuka na mumini akai ta zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ai duk ranar Alhamis da ranar Litinin mala'iku ke shiftin aiki in sun zo ranar Litinin da Asuba to ranar Alhamis bayan gab lokacin da ake la'asar za su koma za su ɗauki ayyuka a tafi da shi ina fata an gane to shine hikimar da yasa manzo Allah ke yin azumin Litinin da Alhamis yace in za a dauki ayyuka na akai na satin ya zamana cewa akwai ne ibadan nan guda biyu azumi masu girma saboda ibadan azumi Allah duk ladar da ke ya faɗi yanda ake ninka maka shi banda na azumi saboda girman ladan azumi sai ga ka ga Allah Allah zai baka ladan shi sai Allah ce inma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab masu hakuri suna azumi ana cika musu ladan su ba iyaka sai a gobe kiyama Allah zai antayo maka ladan dukin ku shiga aljanna da shi ba a gaya ma irin ladan ba saboda girman sa sai ka zo ga ka ga Allah Allah zai baka shi saboda girman da ke cikin me ladan azumi ina fata an gane to wa'annan mala'iku suna rige-rige wajen daukar ayyuka na mumini fa Allah ce inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lalle a gare ku akwai ne hafizin akwai masu kulawa da ayyukan da kuke yi su ne mala'iku wato guda biyu raqibun akidun adamanka ahagunka raqibun akidun aikin sa na raqib yana bibiyan ayyukanka akidun an yaktubuha yana rubuta ayyukan ina fata an gane saboda haka ba sunan su bane siffan su ne yana bibiyan aikinka na dama shi kuma na hagu yana bibiyan ayyukanka na saban Allah to kuma ka duba irin gatar da Allah ya yi wa ɗan adam idan fa mutum ya saba wa Allah kafin a rubuta shi sai an bashi awa uku a gani zai nemi gafarar Allah. Isa manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake. Kila wannan ne ya aba ya Rasulullah. Kai wa zai kiso? Sai manzo Allah ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Saboda haka ana jinkirta masa idan ya nemi gafarar Allah sai a gode. In kuma yayi wani aiki na alkhairi bayan ya saba wa Allah shikenan sai a goge wa atbi as-sayyi'atal hasana tambuha zalla ce in kai mummunan aiki na saba wa dokar Allah to kai gaggawa kai wani aiki na alkhairi wannan alkhairin zai sa a share maka wannan saban Allah da kai in dai ba kabira bace sai a shafe maka ita kaga gasan da Allah ke mana وخالق الناس بخلق حسن yace kai mu'amala da mutane da kyakkyawan dabi'a saboda kyakkyawan dabi'a yana ba mutum ladan da qiyamul layli da azumi zai kai mutum ba dan kila yana iya yi dan wani abu ne ba dan Allah ba ko yana iya yi amma wannan kyakkyawan dabi'a shine zai baka darajar ne qiyamul layli da kuma ne siyamun nahari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kyakkyawan dabi'u yana ba mutum musulmi darajar wanda ya kwana yana sallar dare wanda kuma ya yi ni yana ibada duk mutum mai kyakkyawan dabi'a to Allah shi ne yake samu kenan koda baya qiyamul layli baya siyamun nahar dalilin kyawawan dabi'unsa zai daga shi a wannan daraja zai sa ana rubuta masa irin wannan ladan da wanda yayi qiyamul layli balle kana da kyawawan dabi'u sai ka kara da qiyamul layli ka kara da siyamun nahari ka gane nurun ala nuri kafata an gane saboda shi yake kara darajar dan adam Allah ka ba mu kyawawan dabi'u ka sa kuma mu siffanta da shi har zuwa ranar da zamu koma zuwa gare ka kaga wannan su ne mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya rantse da su suna wajen rigirje wajen daukar ayyuka na alkhairi na mu'minai zuwa ga ubangijinsu sai Allah yace fal mudabbirati amra Allah ya kara rantsewa da wasu mala'ikun kuma na rantse da mala'ikun da suke jujjuya al'amari na ubangiji wanda Allah subhanahu wataala ya daura musu a sama ko a ƙasa a ƙasa hadithi ya inganta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mala'iku Allah ya yi su kuma a doran ƙasa suna magana ne da harasan mutane wajen yabon mutum ko kushe mutum yace duk mutumin da kaga mutane na yabansa to Allah ne ya gudanar da yabon wannan mutumin a bakin mala'iku wa'annan mala'ikun amma ta harasan mutane in kuma kaje mutane suna kushewa ne suna jakawa ne Allah wadarwa ne wani kaza ne to wa'annan mala'ikun Allah ya narkar da maganar su ta jikin dan adam suke kushe wannan mutum saboda ku ne wato jakadun ubangiji a doran ƙasa wanda kuke shedawa akan dan adam alkhairi ko sharri ina fata an gane Allah ya rantse da wa'annan mala'iku shi sa Aliyu ابن ابي طالب ده مجاهد ده عطاء ده كما ابو صالح ده حسن البصري ده السدوسي ده الربيع بن انس ده امام سدي سكن سكتي ملائكوني الله كنفي هر امام حسن البصري ما يكاري اما جنسا يتي فالمدبرات امرا نارن سيدا ما سججو يا الامري نقو بنججي وانت الله يتورى مسنوي نقلاوا sune yace tadabbiru al-amr min as-sama'i ila al-ard wanda suke jujjuya al-amari na umurni da ubangiji doka na Allah daga sama zuwa kafa ai bi amri rabbiha da umurni na ubangijin su mala'iku kenan kaga hatta ruwan nan dake dugowa daga sama duk dugo daya akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi ya bashi umurni ga inda yake so dugo ruwan nan ya diga ina ba ta an gane kaga fal mudabbirati amra kenan ko sannan kuma me a gidajen ku akwai mala'iku sai dai gidan da akwai kare ko hoto shine mala'ika ba zai shiga ba ina ba ta an gane su kuma aikin su idan zaka kwanta ka karanta ayatul kursiyu to haka zai tsaya yana gadin ka hajjari ya waye in ka dan juya sai ce Allah ka gafarta wa wani saboda ya kwana cikin tsarki yayi addu'a kuma manzo Allah ce wala yaqrubuka ash-shaytan babu wani shaytanin aljani da yasa ya kusa duka wannan gidan ko wannan dakin ina fata an gane kana juyawa yana maka addu'a har gari ya waye yana gadin ka akwai wannan mala'iku su kuma akwai mala'iku da su kuma suna yawo lokacin da zaka fita daga gida suna tsi kana cewa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah sai su ce duk kike ku fita an kare ka kuma ba wanda ya ishe cutar da kai ko su wannan mala'ikun aikin su kuma za su fadi kenan kowa lokacin da za ka shigo kuma kace bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna lokacin da za ka shigo gida kuma kai kuma akwai aljannan da suke binka kan mun nan haka ne haka manzo Allah ya ce su kuma aikin su za su bi ka har gida su batar da kai to lokacin da su kuma suna tafiya ne in group kaman gayu suke akwai ogan su sai abin da yake suna zuwa lokacin da kai wannan addan sai ogan su sai ya juyo ya kalle sauran ya ce kai baba gidan nan ba ba makwanci saboda ne gidan yayi ne yayi addu'a yace a lokacin da aka kawo ma iyalin ka ta kawo ma abinci zaka ci sai ka ce bismillah sai ogan ya ce to kaga gidan nan yau ba za mu samu inda za mu kwana ba abincin nan ma ba za mu samu ci ba sai su tafi lokacin da mutum zai tara da iyalinsa kuma yace bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana sai yace to shikenan yau ba zai tarayya da kai wajen tarawa da iyalinka ba amma lokacin da ka shigo gida ba kai addu'a ba sai ogan yace kai jama'a yau mun samu inda za mu kwana gidan wani mun samu makwanci lokacin da zaka ci abinci ba kai bismillah ba sai yace to jama'a abincin nan fa ya samu kowa zai ci sai su yi cincirin do a kan abincinka su yi ta ci tare da kai a ciyar da aljanu ina ba ta an gane lokacin da kuma ka zo tarawa da iyalinka ba ka yi addu'a ba shi ma sai ya shiga jikinka da kai da shi kuke tarawa da iyalinka shi ne wa sharikum fil amwali wal auladi wa iduhum wa ma ya iduhum shaitana illa gurura shikenan ya yi tarayya da kai wajen tarawa da iyalinka shi za a ga ana haifan ƴaƴa kaman aljanu ɗabi'unsu saboda shi ɗaya participating Allah ka tsare saboda haka yanayin lokaci ina gani za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa sai mu ɗaura a kan wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك